Wannan dai ya biyo bayan jan hankalin Majalisar Dattawan Najeriya da sashin dalibai na gamayyar ƙungiyoyin arewacin ƙasar suka yi kan batun ƙarin kuɗin makarantun jami'o'i, lamarin da a cewar su ke zuwa ne a lokacin da bai dace ba. La'akari da yanayin matsin tattalin arziki da kuma tarin matsalolin rashin tsaro da ƙasar ke ciki. Comrade Jamilu Aliyu Turanci shike zama shugaban ɓangaren dalibai na gamayyar ƙungiyoyin arewacin ƙasar.
Mun je mun gana da shi shugaban Majalisar Dattawa na ƙasa, Sanata Ahmad Lawan, muka je muka ba shi bayani, muka kai mashi makorafi da dalibai da iyaye da kuma matasa da duk wani mutumin da ke kishin Najeriya yake da shi, na cewa lalle lalle wannan ƙarin ba zai hafa wa Najeriya da mai ido ba, musamman arewacin Najeriya. Mun yi maganganu da shi sosai, kuma ya fahimce mu, ya ji daɗin wannan al'amari da ya kasance dalibai ba su ɗauki doka a hannun shi ba, kuma in Allah ya yarda a matsayin shi na shugaban Majalisar Dattawa za su yi duk abin da ya kamata su yi domin su tabbatar da cewa an samu ragi a su waɗannan kuɗaɗe ko kuma an yi wani abin da ya kamata a yi.
A ɓangaren Majalisar Dattawa da kwamitin ta kan al'amuran manyan makarantu sun ɗauki matakin hana ɗaliban gudanar da zanga-zanga da suka ɗau shirin yi a faɗin ƙasar. Sanata Ahmad Babbakaita shike zama shugaban kwamitin kula da harkokin jami'o'i da manyan makarantu a Majalisar Dattawan Najeriya.
Mun ji koce-kocen su, kuma gaskiya a wannan ƙani da ake ciki, waɗannan koce-koce da suka yi gaskiya suna da matuƙar muhimmanci a kalle su da idan basira. Lokaci ne wanda komai ya ta'azzara, kuma a ce za a ƙara kuɗin makaranta, yana iya jawo tarzoma a makarantu wanda zai jawo kuma a rirrife su a dukiya a kuma bannar lokaci na karatu. Mu a matsayin mu na shugabanni muka ga cewa ya kamata mu sauri mu tarbi abin yadda zamu samu mu daidaita shi, yara su zama suna makaranta, su kuma makarantu mu san yadda za a yi mu tattauna da su don a samu matsaya. Yanzu haka kwamiti ina ya tura ma su goyon gayya duka da su da shugabannin su na MBTE, NUC da National Board for Colleges of Education, da fatan cewa zamu iya tattauna domin magana ƙara kuɗin nan da na makaranta yanzu a jingine shi saboda halin da al'umma suke ciki.
Duk da kokarin cika alƙawarin wannan gwamnati na ƙarin kashi 50 cikin 100 a kasafin kuɗin ta na wannan shekara ga ɓangaren ilimi, har yanzu dai da sauran tafiya idan aka kwatanta da kashi 15 zuwa 20 da kasafin hukumar kula da ilimi da al'adu na Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta nemi kasashe su ringa kebewa a duk shekara ga ɓangaren, wanda shugaba Muhammadu Buhari ya amince wajen tabbatar da Najeriya ta bi tsarin cimma wannan manufa. To sai dai a cewar Dr. Muhammad Nuwaila da ke zama malamin kwalejin ilimi, ƙarin ga ɗaliban zai iya zama matsala, domin ko da ma an ƙara ba lalle bane kuɗaɗen su je inda suka kamata.
An ji an ciwo bashi, an ce an za a gina hanyar jirgin ƙasa, an ciwo bashi, an ce za a gina gada, ba kuwa ga ilimi duk yafi wa'annan. Me yasa ba za a ɗauko kuɗin da aka yi na bashin a sa shi a ilimin ba? Saboda ilimi ne, in ka ilimantar da jama'a za su ƙirƙiro hanyar da za ka samu kuɗin da za ka je ka biya wancan bashin. Amma yanzu an ciwo bashi ana yin abu kusan wanda za mu ce ba muhimmai ba ne, wanda muna ƙoƙarin mu yi shi ne wanda ba mu kai mu je ba muke kai kanmu. Ya kamata gwamnati ta duba wannan abu, ta duba cewa ilimin yaran nan shine mafita fa, kuma shine zai musu generatin dukiya nan gaba.
Rahotanni dai sun yi nuni da cewa wannan ƙari na kuɗin makarantu na iya sanya ɗaliban cikin tsaka mai wuya, inda wasu kan iya barin karatu sakamakon rashin iya biyan sabon kuɗin. Kazalika wannan lamari na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta gaza biyan buƙatun malaman jami'o'i, musamman ma kan yarjejeniyar da suka cimma tare a baya. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.